This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan la'asari da fatan mun same ku lafiya. Sunana Sarfil Hashim Gumelta nake da hawo sharf da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Talata 5 ga watan Maris na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, hawa mukanin labarai.
To Sarfilu, a yau ne ake sa ran tsohon shugaban Amurka Donald Trump zai dunkule dantsen shi a Super Tuesday ga aboki a takararsa ɗaya tilo Nikki Haley. Dakarun Isra'ila sun ce sun gudanar da wani samame a yankin birnin Khan Yunus da ke kudancin Gaza. A yammacin ranar Litinin ne dakarun Amurka suka kai hari na baya-bayan nan akan har-haren wato makamai masu linzami da 'yan Houthi ke kaiwa kusa da Yemen.
To kanan labaran duniyan kenan. Cikin shirin za'a cewa ta ɓarewar lamarin tsaro a arewacin Niger ya sa hukumomin kiwon lafiya haramta saka niqab ko abin rufe fuska a asibitoci. Ko ya mutane suka ji da wannan labari?
Dan an ce ki fidda ita a ga fuskar ciki wuce ba matsala bane.
Ni da nan nazo likita, da nazo likita aka ce min dage ikab kawai saboda wannan abin da aka ce kawai ni kuma ban iya daga ikab kawai na tahiyata. Gaskiya abin da suka min ya bata min rashin sani.
To daga nan za a ji cewa yau Talata ake gudanar da gagarumin zaɓen fidda gwani na masu neman takarar shugabancin kasar Amurka wanda ake yi wa lakabi da Super Tuesday. Muna kuma dauke da shirin noma tushen arziki. To amma fa sai mun fara da shan kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da yamma ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. A yau ne ake sa ran tsohon shugaban Amurka Donald Trump zai dunkule dantsen shi a Super Tuesday ga abokiyar hamayyar shi kwaya ɗaya tilo Nikki Haley a zaben kididdan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Republican, inda jihohi 15 su ma ke gudanar da zaɓe a jam'iyyar ta Republican a ranar zaɓe mafi girma ta kakar zaɓe. Tsohon shugaban kasar wanda ya mamaye yakin neman zaben na jam'iyyar ta Republican tun farkon farawa, duk kuwa da zarge-zargen aikata laifuffuka da aka tuhume shi kuma suka dabaibaye shi, ya yi amfani da hakan kuma ya yi fintinkau, inda a zagaye ɗaya na farko a zaben ya zama ɗan takara wanda ya fi farin jini da karbuwa, inda ya yi waje da jerin abokan bugawa a jam'iyyar ta Republican aka gangaro zuwa ga mutum biyu. Takarar ta yau Talata za ta samar da sama da kashi 1/3 na wakilan jam'iyyar Republican da sama da kashi 70 daga cikin 100 na yawan ƙuri'un da ake bukata domin samun zama ɗan takarar jam'iyyar. Dakarun Isra'ila sun ce sun gudanar da wani samame a yankin birnin Khan Yunus da ke kudancin Gaza a yau Talata, yayin da jami'an Falastinu suka ce wani hari ta sama da Isra'ilan ta kai a yankin na Khan Yunus ya halaka akalla mutane 17. Jami'an Falastinawan sun ce harin ya faru ne a kusa da wani asibitin Turai da ke makwabtaka da unguwannin Hamad. Dakarun Isra'ila sun ce sun kaikaci gine-ginen 'yan ta'adda na mayakan da ke yanki na Hamad tare da kame gwamman mayakan Hamas da mayakan jihadin musulunci da suka boye cikin fararen hula. Ana da ya ci gaba da ba ta kashi a Gaza a daidai lokacin da ake tafa fitikar ganin an cimma tsagaita wutar rikicin da ya hada da tattaunawa a Masar. A yammacin ranar Litinin ne dakarun Amurka suka kai hari na baya-bayan nan sakamakon hare-haren makamai masu linzami da 'yan Houthi ke kaiwa kusa da Yemen, a yayin da mayakan masu samun goyon bayan Iran ke ci gaba da yin barazana ga hanyoyin da jiragen ruwa ke bi a kogin Bahar Maliya da kogin Aden. Rundunar dakarun Amurka ta ruwaito kai hari kan wasu jirage ruwa guda biyu masu dauke da makamai masu linzami da ta ce suna yin matuƙar barazana ga jiragen ruwa da ke yankin. Harin dai ya zo ne sau'i bayan wani hari da aka sunsuno na mayakan Houthi na shirin kaiwa kan wani taragon jirgi da ke kan kogin Aden. Hukumar kula da harkokin kasuwanci na kan ruwa na ƙasar Birtaniya UKMTO ta ce an kai harin ne kimanin kilomita 170 daga kudu maso gabashi na tashar ruwan Aden na ƙasar ta Yemen. Ana sauraron labarin daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To nan ba da jimawa ba hawazar sake da mana da karshen labaran duniyar amma kafin nan sakamakon yadda matsalar tsaro ke kara tabbarewa a arewacin kasar Niger hukumomin kiwon lafiya kasar sun dauki matakin haramta sanya niqab da ma wasu abubuwa da fuska a asibitoci matakin da ya haifar da cece-kuce a tsakanin al'ummomin kasar wakilin Muhammad Mahmud na dauke da wannan rahoton
Hukumomin kiwon lafiya a gadas dake arewacin Niger sun dauki matakin bada tsaro a asibitoci domin kare lafiyar masu shigowa da kuma marasa lafiya inda hukumomin suka dauki matakin haramta sanya niqab ga mata da ma wasu abubuwan dake rufe fuskokin jama'a domin tabbatar da tsaro a cikin asibitoci Fima Jibo shugaban babbar asibitin jihar Agadez yayi karin bayani kan matakin
dokokin da an ka dauka dokokin na tara na tiya da tsaro kun san cikin zamanin da muke yanzu akwai matsala ta tahiya da tsaron kasa yau yadda muke tahi sai an kula da dun mai shiga inda mutane ke taruwa asibiti in an zo in mutum ya zo lulube ba a ganin huskar shi ba za a raida da shi ba ya kamata a ce in mutum zai shiga cikin hospital ya saki huska in mutum ya saki huskar shi an san wanda an gani amma in mutum ya zo a lulube za a kawo jin tsoron shi tsaron kasa kuma yana kawo da sai an shiga shakkun kowa duka wanda ga shigowa tsakanin inda al'umma ta taru kwarai
wannan matakin da ya haifar da cece-kuce a tsakanin mata inda suke bayyana ra'ayoyinsu mabambanta
dan an ciki fidda ikab a ga fuskar kiki wuce ba matsala bane
ni da nan nazo likita da nazo likita a ce min dage ikab kawai saboda wannan abin da aka ce kawai ni kun ban iya daga ikab kawai na tahiyata gaskiya abin da suka min ya bata min rashin sa na tahi ban ma ga mutunan ba
dan an ciki fidda bai zama wani lahani dole ne in ba a sa tsaro ba kenan ba a samu a kiyaye irin wannan abubuwa da suke faruwa
ko yaya masu sharhi ke kallon wannan matakin Abdullah mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum
wannan mataki ne mai kyau banda likita duk inda al'umma ke gamuwa ba aka dauki wannan mataki ma babba matsala bace saboda duk kariya kan muci balle irin wannan gari ne da ake ciki yanzu saboda harkoki sai a hankali gaskiya saboda komai na iya faruwa Allah kiyaye mutane sai su yi amfani da wannan dama su cuta ma al'umma saboda ba ka san kowa ne ne bi shiga da wanga ba ga shiga in mace na da liqab ba ka iya gane mace ce ko namiji idan ka ga yana da kyau a dauki mataki mai kyau irin wannan
gani yadda ake fuskantar matsalolin tsaro a kasar Niger yasa kungiyoyin addinai suka ba da goyen bayan su ga wannan matakin Fujaji Liman Ahar shugaban gamayyar kungiyoyin addinai na kasar Niger
mun muna goyen bayan abin da zai ka tsaro bisa kasa ko kasunni za a shiga ya kamata akwai masu ta ido kuma masu binciken mutane a wannan wuraren saboda mi saboda yanzu musa an aka banna ta shafi kowa da kowa kuma za a ganin laifin hukuma a ce ba ta yi sakaki har bai faru
hukumomin kiwon lafiya su yi kira ga al'umma na su ba su goyen baya don cimma gurin da suka sanya a gaba a fannin tsaro Hamid Mahmud murya Amurka daga Agadez jamhuriyar Niger
To a gaida Harin Mahmud wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Hawwa ta damana da karshen labaran duniya
A yau Talata Dakarun Ukraine suka ce dakarun tsaron sararin samaniya ta sun lalata jirage marasa matuƙi guda 18 da Rasha ta kaddamar da hari da su a cikin dare yayin da jiragen ruwan Ukraine marasa matuƙi suka durama wani jirgin sojin patrol na Rasha a kusa da Crimea sojojin leken asiri na Ukraine sun shaida jirgin na Rasha da ake kira Sergei Rakov suka ce jirage marasa matuƙi na Ukraine sun kai ma jirgin hari ne a kusa da mashigar Kerch Strait lamarin da ya illata sassan jirgin da dama wannan harin dai shine na baya-bayanan da Ukraine din ta kai dake kakaita jiragen Russia dake zirga-zirga akan ruwan Bahar Maliya rundunar sojin saman Ukraine ta bayar da labarin cewa Russia ta kaddamar da adadin hare-hare ta sama da jirage marasa matuƙi 22 a cikin dare inda aka yi nasarar kakkaɓo 18 daga ciki daga saman Odessa A yau Talata ne aka fara shari'ar hamshakiyar mai harkar filaye da gidaje a birnin Ho Chi Minh na kasar Vietnam a tuhumar almubazzaranci da biliyoyin daloli da ake mata. Masu gabatar da kara sun ce shugabar kamfanin saye da sayar da gidaje na Van Thi Port, Trung Mai Leng, ta yi rubda ciki akan zunzurutun kuɗi dala biliyan 12 da miliyan 5,000 na bankin kasuwanci na Joint Stock daga tsakanin shekarun 2012 da 2022. Lam wadda ta riƙa yin wandaƙa da mafi yawa da kuɗin da ke bankin ana zargin ta da almubazzaranci da kudade ta hanyar bayar da bashin kudi na bogi ga kamfanonin Shell da dama. Akwai kuma wasu mutane 85 da za a gurfanar da ake da wato dake da alaka da shari'ar da ake wa Mailan da ya hada da mijinta attajiri kuma dan kasuwa a Hong Kong da manyan tsaffin jami'an banki da dama da jami'an gwamnati da suka hada da akalla tsohon jami'in gwamnati guda da ake zargi da karbacin hanci na dala biliyan 5 da miliyan 200,000.
Hawwa Sharif kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yanzu kuma sai mu dawo kan batun siyasar Amurka, inda a yau Talata yake guna da gagarumin zaben fidda gwani na injin jam'iyyar siyasar na Amurka. Kuma yanzu haka anan ɗakin watsa shirye-shiryen mu muna tare da abokin aikin Murtala Faruk Sanyinna. Malam Murtala, barka da safiya.
Baka dai malam Sarfilu da abuka aiki.
To idan zakai mana masu raro bayani, me ake nufi da wannan Super Tuesday din?
Eto idan mun faro matashiyar abun kasan wato mataki na farko na gudanar da kowane zabe shine zaben fidda gwani inda za a sai da yan takara. To a nan Amurka kusan za a ce zaben su ya sha bamban da na sauran kasashe.
To
wanda ake farawa shine Iowa caucus, sa'annan aje New Hampshire kusan duka a cikin mako daya ko cikin mako biyu za a yi waɗannan. To in ai waɗannan dai waɗannan su ne dai shahararrun da ake fara yi kuma
su ma zaben fidda gwani ne kenan.
Dukkan su zaben fidda gwani ne amma sun dan bambanta da irin na yau. To na yau kamar yadda kanji a ambaci ranar a matsayin Super Tuesday, ma'ana wato kamar ranar Talata ta musamman, to rana ce da za a gudanar da zaben fidda gwani inda za a sami kashi 1/3 na delegates, ma'ana wakilai masu zaben yan takara na kowace jam'iyya. To a yau za a gudanar da zaben ne kusan a jihohi 15 ko kuma 16 daga cikin jihohi 50 na
waɗanda ba su yi ba kenan,
waɗanda ba su yi ba, waɗanda aka gani su rana ɗaya kuma za a yi. Kuma kamar yadda na gaya maka, yau ne za a wato kwaci wato kamar delegates, yawan delegates ga dukkan yan takara, kuma lokaci ɗaya ne za a yi, ko kuma zan ce maka dukkan jam'iyyun suna yi, ma'ana jam'iyyar Republican tana yi, haka ita kuma jam'iyyar Democrat ita ma tana yi.
To kallo kan wa zai koma, jam'iyyar Republican ko kuma ta Democrat? Duk da yake mun san jam'iyyar wato Democrat ita ce mai mulki.
Kallo zai koma jam'iyyar Republican, saboda jam'iyyar Democrat shugaba Biden kusan bai da wani babban kalubale a cikin fafatawar da ake yi. So ana ma hasashen cewa watakila ba wani wahala, ba wani jiɗin goshi shine zai zama, watakila ake hasashe shine zai kasance ɗan takarar shugaban ƙasa na ita jam'iyyar Democrat. To amma ita jam'iyyar Republican, to kaga ita ce take da wato dan hamayya, duk da ke ko ita ana ta tafiya ana ganin wane ne yafi farin jini. Ya zuwa yanzu ana iya cewa yan takara biyu ne suka rage, da kaga sun kai wajen su kusan 8 suka dawo 6 mutane na ta janyewa. Yanzu dai su biyu ne za a ce tsohon shugaba Donald Trump da kuma Nikki Haley, mace wadda ita ma daga jam'iyyar ta Republican,
wato ita ce wadda ta taba zama jakadiyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya.
Wannan shi yana daya daga cikin abin da ya kara bata kwarin gwiwa, ko kuma ya ake ganin tana da dukkan wato muruwa da martabar da ake iya tsayawa shugaban kasa. To amma sai dai fa malam Sarfilu, har yanzu tsohon shugaba Donald Trump shi ne ke kan gaba kawo yanzu, saboda ya ninka ta ninkin ba ninkin da yawan delegates, wanda kuma kaga yanzu kowa nema ne yake daga cikin delegates 865 su ne a yau za a yi yakin kwatar su tsakanin waɗannan,
wanda ya samu mafi yawa shi ne nasara kenan,
wanda ya sami dama. Amma akwai kasan kamar da na gaya maka, sunan komai nasu suna da ka'ida kuma suna da mataki. To dole ne yanzu ita Republican tana da adadin delegates 2,429, to daga cikin su dole ne sai mutum ya sami 1,215, to sannan ne
gwamnati ya samu dama,
sannan ne zai samu. Kaga sabanin wasu kasashe inda mutum guda ko kuma ƙuri'a guda ka sami rinjaye
kai ne,
shikenan kai ne. Amma kaga Amurka komai nasu yana tafiya bisa tsari. Haka ita ma idan ka koma ita Democrat, ita kuma tana da adadin delegates 3,934, to cikin su dole ne sai mutum dan takara ya lashe 1420 to sannan ne za a ce shine ya sami
wannan takara
to
mu koma kan masu zaben menene azukatan Amurkawa idan sun fita zabe me za su du wani batutuwa ne suka fice musu tuwa
kai ma mallan sarfili ya bambanta da sauran kasashen duniya musamman kasashen mu na nahiyar Afrika a yanzu ba magana bace ta gina mana titi daga gari kaza zuwa kaza ko wani sha'anin tsaro a'a magana ce ta abubuwa kusan guda uku amma babban muhimmi daga cikin su wanda kuma duk sauran biyun suna da alaka da shi shine tattalin arziki da kaga kowa yana magana akan tattalin arziki me zaka mai da hankali akai tattalin arziki to daya daga bin biyu abin da ke da muhimmanci a nan Amurka shine sha'anin tsaron kan iyaka wato ba su haka komai da tsaron kan iyakan nan ba duk da yake ka san Amurka kaman gida ne na kowa da kowa to amma ana karfafa cewa a bi doka a bi ka'ida Amurka na bude ma kowa kofa amma ka bi doka ka bi ka'ida to amma ka san masu son shigo Amurka din suna da yawa kusan kowace rana ta Allah wato kan iyaka Amurka da bubu take da masu son ketaruwa don haka dole wannan ko yana daya daga cikin abin da ke cima Amurka kudi da yawan gaske tsaron kan iyaka
wato tsaron kan iyaka shine to ma mutala mun gode kwarai da gaske da wannan bayani da kai ma sauraro don hatun za a ci gaba da bibiyar lamarin Super Tuesday mu kawo musu labarin me ya faru kuma da karshen wannan rana mun gode kwarai da gaske to wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger masu sauraron mu za su isa mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM ba ga ka da lokacin da ake so za a ba shafukan mu na yanar gizo ta addressin mu na voahausa.com to yanzu anan Washington DC agogo muna cewa karfe 10:16 na safe yanzu kuma sai shirin mu na gaba
noma tushen arziki
noma tushen arziki
jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa yayin da ake ci gaba da samun hawan farashin kayan masarufi a Najeriya da ba ta ba ganin irin sa ba yanzu haka bankin ci gaban Afirka AFDB ya fara wani rangadi a wasu jihohin Najeriya don ganin yadda za a taimakawa manoma da shawarwari da dabarun noma na zamani don ganin sun inganta noman su ya tafi daidai da zamani da kuma samar da wadataccen abinci a cikin shirin na wannan makon wakilin Salisu Garba Lado ya tattauna mana da shugaban kamfanin AgTech Innovation Labs a Najeriya kuma consultant akan harkokin noma da kiwo da tattalin arziki a Afirka Alhaji Sha'ibu Bello inda ya fara da jan hankalin manoma da matasa kan noman zamani
haƙiƙanin gaskiya manoman mu da na da wanda muka sani dole su ma sai sun wa kansu fada sai kuma sun canza halayen su na farko kenan kashi na biyu shine a jawo hankalin matasa su koma noma
yanzu Alhaji kana ganin matasan yanzu za su yadda su duka su yi noma yadda ake fama yanzu matashi yana ganin ba zai iya zuwa ya duka ya rungumi fartanya ya ci gaba da noma ba ko dai akwai tsarin da za a yi na nomar zamani
noma ne yanzu ba noma kamar na da bane noma ya kasance ya zama business kuma shi yasa muke so mu kawo dan waɗannan infrastructure din da na'urori ya kasancewa ba sai ka duka zaka yi noma ba kuma ka fahimci cewa zaka amfani da na'uran zamani kai magana da manomin America ko China ko South Africa ko ina ko Niger ma nan kusa ya kasance kuna da fahimtar juna abinda ake a shiga league na duniya na manoma shine amma manoman da su abinda suke kallo in gwamnati na abu na bona inci ba su damu da wanzuwan abun ba har yaya da jikoki su zo su gani su gada ba to kuma gaskiya yawanci ya hada karanci ilimi inda da ilimi duk ba za a yi wannan ba to karancin ilimin shi yake kawo haka so to haka farming population din ma namu na Najeriya ya kamata mu canza shi
yawa to Alhaji kace za a canja farming population din misali kamar ta yaya za a canja shi
mu kawo matasa masu hazaka wanda kuma training din kuma zai canza ba lallai sai an je irin wannan ba mun fito da wani tsari na e-learning.
Yawa to Alhaji kace kun fito da wani tsari na e-learning. Ya tsarin e-learning din yake?
Kana zaune a gidanka ko a falonka ko kuma dauko tsarin irin kallon gidan talabijin da ake a kauyuka da I connecting to internet manoma su taru a wurin a koya musu dabarun noma wanda ake so a asasa a wannan lokaci. Ka gane? So in akai haka akai wannan to nan da nan nan take za ga abubuwa za su wanzu abubuwa kuma za su yi kyau. Ka gane? So amma in mun ce za mu tafi a doron dadi gaskiya ko no matter how kashe kuɗi da kai da kuma abin nan indai mutanen nan ba su fahimta ko ba su da wannan wayewanka to it will be very very difficult a ce an samu abin da ake so.
To yanzu Alhaji misali wace shawara za a ba wa manoman mu na Najeriya da ma na duniya gabaki daya akan rungumin wannan al'amari da aka shigo da shi ko ko za a shigo da wannan noma na zamani?
Manoma dole su hakura su koyi dabarun noma kuma su canza halayen su akan cewa in an baka ka noma ka noma kuma ai kokari mu kuma nan mu tantance su waye asalin manoma da yan siyasan manoma dan yawanci za ga an zo irin wannan sai ga an cincika form amma duk yan siyasa ne yan baran da siyasa ne suka cika abun bayi za su ana ba su sai da abun nan kar a siyar a tsaya ai noma kuma a bayyana abun to shine abun da ya kawo arziki da kuma karin arziki a cikin tarayyar jama'a.
Daga karshe ban sani ba ko Alhaji yana da abun da zai fadi wa al'ummar duniya dangane da wannan tafiya da ake ciki wanda ni ban tambaye shi ba.
Abun da zan faɗa shine hakuri ana kukan yunwa in kallo da kukan yunwan nan gaskiya ba wa kasar nan bane amma ban ce kuma daidai bane halin da ake ciki yawanci har yanzu ba mu waye wanda zamu ce maimakon ka dauki file ka dinga yawo office kana neman wannan fa aikin babu shi yanzu shine gaskiya magana amma kan mu ƴaƴan ƴan uwan mu da abokan mu da suke magana yanzu yawanci tuntuni mun watsar da maganan cewa sai ka samu aiki a waje kaza ko ko sai kai zaman office an daina wannan yanzu.
To yanzu Alhaji me ya kamata a runguma kenan tunda waɗannan jawabai da kai na maganar bin office ko kuma zama ce dole sai aikin gwamnati ka ba da shawara cewa wannan tsari ya riga ya wuce me ya kamata a yi?
Sana'a shine abun yi sana'an nan wallahi in ka dace abinda zaka samu a albashi a wata daya wallahi sai ga a rana ɗaya kana zon gigin ne sana'an ka samu kuma kuɗin nan da ake hari a manya-manyan wurare ba na son faɗi ma'aikatu manya-manya ko a Abuja ko a Lagos ko a Port Harcourt wallahi ko su ma kansu kuɗin ya fara musu ƙaranci saboda hawan farashi da kuma yanayin da yau ya kawo haka su ma kansu suna fara ganin cewa ruwan shi ma ya fara wuce guga yana zai mai kacinya ka gani so yawancin su na likin da za su yi yawancin su waɗansu kan rezayin ma da ɗan kuɗin da za su samu su je su kafa sana'a saboda kana sana'anka kullum kana cikin samu kuma ƙarfinka da kuma roƙon Allah da sa'an da Allah baka shi ne yawan samun da za ka yi amma in ka tsaya kan albashi ba zai kai ka ko ina ba saka sana'a albashi wallahi tallahi ban ce kar ayi ba in an samu amma a kawo da kai akwai sana'o'i kala-kala amma yawa-yawan sana'o'in ya fi yawa a wajen harkar noma ne noman nan da so ɗaya muke yin shi amma yanzu mun canza kalanda ɗin a wannan tafiyan a yi shi so uku a rana.
To yanzu Alhaji maganar noman nan so uku a shekara to ya za a yi da maganar ruwa kuma duba da cewa ruwa yana da nashi lokacin da yake zuwa ya za a samar da ruwa da za a yi noma so uku a shekara?
Duk muna tanadin yadda za a samu ruwan ita kanta ya kasance za ka yi noman nan so uku misali daga Oktoba zuwa Februari daga Februari zuwa June daga June again zuwa Oktoba in ka iya haka so ɗaya so uku kenan in ma ton ɗaya kake samu kaga ton uku kenan bare kuma irin da za a baka zai ninka ya bayyanka wajen so hudu biyar ko shida ko goma ma to kaga in kai so uku kai kuma times ƙarin sabon irin da aka baka dan da ba mu da iri abinda muka shuka mukan dan diba mu goye in shekara ya zago mu saki to ka aje abin so a shekara ka san dole kwari sun mai illa karfin sa ya rabu.
To yanzu Alhaji shi karan kansa magana irin da kai bato yanzu akai shi kuma ya za a samar da shi tunda ga tsarin da irin daman take a kai yanzu za a sake samar da wani sabo na zamani ne ko dai ya tsarin zai zama?
Ana niyan a kawo budan halaye na amfani da iri sosai ya kasance iri ne ba wai garin kake amfani da shi ba zai kara yawan abin da kake nomawa ko ne ko so daya za ka yi so uku a shekara to in akwai hanyar da za ka cire mutane daga poverty to wannan shi ne one major way da yawanci 'yan Najeriya za su fita daga poverty in Allah ya so yarda.
Yanzu kuma sai sashen kasuwa inda za mu liƙa kasuwar Jalingo da ke jihar Taraban Najeriya domin jin farashin kayayyakin masarufi a wannan makon.
Kuna magana da Bashir Adamu, ina sayar shinkafa a bakin kasuwar Jalingo.
Yanzu misali wannan shinkafar nawa ake sayar da ita buhunta misali?
Yanzu buhun shinkafar nan ya danganta da yanayin kalan ta kalan farashin ta. Muna sayan buhun shinkafar nan, akwai wanda zaka saya 110,000, akwai wanda zaka saya 105,000, akwai wanda zaka saya 100,000, ya danganta da yanayin kanta.
Wato ita shinkafar yanzu misali wanda zaka saya 110,000 da 105,000 inda kake magana. Shin shara ce ko dai surfa kwa?
A wanda aka surfa ne aka gyara shi. Bawan muna sayan sa shi bai wuce 35,000-40,000 ba.
Sunana Abubakar Shidu. Ni asalin haifaffen garin Taraba ne. Ina sayar da shinkafa a bakin kasuwar Jalingo.
Yanzu kamar nawa kuke sayar da mudun shinkafa?
Yanzu mudun shinkafa mai kyau muna sayar da shi 2,400. Wani mai dan sauki-saukin da 300 har da 100 ma akwai, yanayin kyonsa ne da yanayin farashin shi.
To amma mutane suna zuwa saya yanzu duba da cewa babu kudi a hannun jama'a?
Eh, ana zuwa ana saya amma ba kamar yadda lokacin da akwai kudi a hannun jama'a ba. Yanzu majority yawanci lokacin da ake kasuwa sai lokacin wata ya kare ana salari.
Ah, Abubakar,
yanzu nawa ake sayar da buhun albasa?
Buhun albasa ba, naira 30,000 da ya sauka, alhamdulillah, mun gode Allah.
To buhun tarugu ba?
Buhun tarugu dai, amma yau ba naira 25,000.
To ita tumatur kuma ba?
Tumatur dai yau dai, yau ya kara kudi ledan shi ma yau 6,000.
Tattasai ba?
Tattasai naira 30,000.
Sunana Ismail Adam.
Daga ina?
Daga Jalingo, Taraba State.
To Malam Ismaila, me kake saidawa yanzu haka?
Ina sayar da kifi a bayin kasuwar Jalingo.
Nawa ake sayar da katon din sa?
Eh, katon din sa yana kaiwa, akwai yanayi ne, akwai manya, akwai medium, kuma akwai kanana. Ana samu kamar na 60,000 haka, 80,000 zuwa 70,000.
Masu sauraro, a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu. Idan Allah ya kai mu makon gobe, za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Alhaji Sha'ibu Bello da wakilin mu a Taraba Salisu Garbalado da kuma Julia Discretion da ta taimaka ta haɗa mana sauci da bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
To wannan haka yake, a gaida Muhammad Hafiz Baballe. Kafin mu kai rakare shirin, ga labaran duniya, amma fa wannan karan a takaice.
To a takaice, Sarfilo, a yau ne ake sa ran shugaban, wato tsohon shugaban Amurka Donald Trump zai dunkula dantsen shi a Super Tuesday ga abokiyar hamayyar shi kwaya ɗaya tilo Nikki Haley a zaben tsaye da dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican, inda jihohi 15 ke gudanar da nasu zaben a jam'iyyar ta Republican na ranar zaɓe mafi girma ta kakar zaɓe. Tsohon shugaban kasar, wanda ya mamaye yakin neman zaben na jam'iyyar ta Republican tun farkon farawa, duk wanda zarge-zargen aikata laifuffuka da suka dabaibaye shi, yayi masauran tintin kawai, inda in banda zagaye na ɗaya na farko-farkon zaben fidda dan takaran, inda yayi waje da jerin abokan bugawa a jam'iyyar ta Republican aka gangaro zuwa ga mutum biyu. Dakarun Isra'ila sun ce sun gudanar da wani samame a yankin birnin Khan Yunus da ke kudancin Gaza a yau Talata, yayin da jami'an Palestina suka ce an kai wani hari ta sama da Isra'ilan ta kai a yankin na Khan Yunus, wanda ya halaka akalla mutane 17. Jami'an Palestina sun ce birnin, wato harin ya faru ne a kusa da wani asibitin Turai da ke makwabtaka da unguwannin Hamad. Dakarun Isra'ila sun ce sun kaikaita gine-ginen 'yan ta'adda ne na, wato a yankin na Hamad, tare da kame gwamman mayakan Hamas da mayakan jihadin musulunci. A yammacin ranar Litinin ne dakaran Amurka suka kai hari na baya-bayan nan sakamakon hare-haren makamai masu linzami da 'yan Houthi ke kaiwa kusa da Yemen, a yayin da mayakan masu samun goyon bayan Iran ke ci gaba da yin barazana ga hanyoyin da jiragen ruwa ke bi a kogin Bahar Maliya da kogin Aden. Rundunar dakarun Amurka ta rawaito kai hari kan wasu jiragen ruwa biyu masu dauke da makamai masu linzami da ta ce suna yin matukar barazana ga jiragen ruwa da ke yankin. Harin dai ya zo ne sa'o'i bayan wani hari da aka sunsuno mayakan Houthi na shirin kaiwa kan wani taragon jirgi da ke kan kogin na Aden. A yau Talata, dakarun Ukraine suka ce dakarun tsaron sararin samaniyar ta sun lalata jirage marasa matuƙi guda 18 da Rasha ta kaddamar da hari da su a cikin dare. yayin da jiragen ruwan Ukraine marasa matuki suka drama wani jirgin sojin patrol na Russia a kusa da Crimea. Sojojin leken asiri na Ukraine sun shaida jirgin na Russia da ake kira Sergei Kotov. Suka ce jirage marasa matuki na Ukraine sun kai ma jirgin hari ne a kusa da mashigar Kort Strait, lamarin da ya illata sassan jirgin da dama.
To Allah ya kauta masu sauraro, da haka ne muka karshen shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima da zamu sake dawo da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Domin sake jin wannan shiri da masu sauran shirye-shiryen mu, sai a ziyarci shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu kan amaladin Hawwa Sharif da taimakawa shirin ya zo gare ku, sai kuma Julie Ladders Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyoyin mu na yau, wato Pete Handley da Al Santos. Daga nan birnin Washington DC, Minister Phil Hashin Gumel ke cewa kada ku kashe rediyon ku domin shirin yau da gobe na nan tafi. Assalamu alaikum.